الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى لديك ولدينا يبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 16 ga watan Sha'ban shekara ta 2433 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 7 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih bayan yi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai shi mutum zai iya daukan dalailul khairat ya yi ta karanta shi a matsayin cewa salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle al-imamu al-jazuli ya yi iya kokarinsa illa kasancewar a bangaren abin da ya shafi shari'a duk iya kokarin da zaka kawo to kai kokarin dacewa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akwai littafi da wani malami ya wallafa sunan shi al-mubihat fi ahba'i dalailil khairat kwarai a cikin littafin nan ya yi bayani mai gamsarwa kuma tare da dalilai a fili wanda kasancewar akwai abubuwa na wuce gona da iri a cikin salatan da ya zo da su a cikin wannan littafi wanda ainihin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne zai ɗauka ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu ne wanda yake sananne waka a bakin mai ita tafi daɗi ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'anin sa ya ce da mu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima haka Allah ya umarci mu dangane da yin salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a majalisin Sa'ad ibn Ubada daga cikin majalis na mutanen Madina wani sahabi sai ya tashi sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarce mu mu yi maka salati da sallama sallama dai mun san yanda zamu maka to yaya zamu ma salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kansa abin ya nauyaya a kansa kamar ana masa wahayi sahabbai har shi wani daga cikin wannan yake cewa wallahi ni buri ina ma a ce bai tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya zuwa jimawa manzon Allah ya dago kansa sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid haka hadithin yake cikin sahihai haka yake cikin al-muwatta ta al-imam malik to kaga anan su sahabbai basu koma ba a izu izuwa ra'ayinsu ko san zuciyarsu tare da cewa ta tattun larabawa ne amma basu cewa bari mu kirkira masa salati tunda dai Allah ya ce mu masa salati to kawai bari mu kirkira da kanmu sai suka tambaye shi wai yaya zamu maka wannan salati domin iya abu ne wanda yake sananne a wajensu ibada tawkifiya ce bayya halatta mutum ya zo da wani abu wanda yake mai sunan ibada dole sai kana da dalili a cikin alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda sai ya bayyana kaifiyya ta ibada illa Allah subhanahu wata'ala ko manzon sa dan haka anan sai suka tambaye manzon Allah suka ce Allah ya umarci mu dangane da yi maka salati da sallama yaya zamu ma salati manzon Allah ya ce ga yanda za ku mun salati shin yanzu tambayar da nake muku kun taba ganin wani salati na musamman cewa Abubakar ya kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salati ko kuma salatin Umar ko na Usman ko na Ali ko wani daga cikin sahabbai ba wanda ya kirkira duk iya larabcin shi ko al-Imam Sibawayhi duk iya larabcin shi bai kirkira ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani salati yace ku zo ku kama shi gaya ya wadatu da salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta dashi kamar yanda mazan jiya suka wadatu da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta dasu don haka a matsayin ka na mumini ba a buƙatar ka kama ganye ka sakire shi abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike gaba da duk abin da ya fito daga bakin ko ma wane ne ke raye a duran ƙasa a zamanin da ya wuce da zamanin da zai zo har zuwa kiyama kaddara cewa ya halatta ka kirkira salati na fito da naka da manzon Allah wanne ne shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mun yi misali ba su dai ba su bi ba na cewa a dangane da tarkaci wanda yake na kayan duniya idan ka je kasuwa sayan abu misali salula ne dukan su kaman daryar da sai aka ce wannan ita ce original wannan ita ce local ita wannan original a takaice za ta iya yin kaman shekara 10 kana amfani da ita amma wannan idan China ce ba ta wuce shekara 1 ko 2 an gane ku idan kana da hankali wacce za ka dauka wanda take can za ka yi a bani gangariya abu wanda yake na kwarai to a bangaren ibada kuma za mu zo mu dau abu wanda yake shabi har ma mutum ya kirkira salati ya zo ya bashi wata fadala ta musamman cewa in kai salatin nan ya fi kaza don haka kasancewar irin waɗannan littattafai gaskiya ba ya dacewa ga mumini ya ɓata lokacinsa a kansu dau salatin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata kusan nau'i 7 muka ambata a ƙarshen littafin Sheikh Nasir Albani sifatu salati nabi ya zo da siga ɗaya na bin ɗaya waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan siga 7 ko zuwa 8 wanda zaka iya daukan ɗaya daga cikin su kai ta maimaitawa a iya rayuwarka kuma ba laifi in zaka iya cancanzawa ka ringa canzawa amma maganar wani ya kirkira wani salati na daban to nawa za mu kama shi wannan ya zo ya kirkira nashi salatin fatihi wannan ya zo ya kirkira nashi salatin nari wannan ya zo ya kirkira nashi salatin tunajina wannan ya zo ya kirkira nashi to kuma gashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za mu dauka don haka sai mu kama rishi mu saki ganye abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abinda zai kusantar da mu da ubangijinmu babu hanyar da zaka wuce kusantar da kai da ubangijinka subhanahu wataala illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar mu manta shi ya nuna mana fa cewa in mun je tsugunni ga yanda zamu ga yanda zaka gusar da bayan gari in zaka shiga ban daki ga yanda zaka yi aka tambaye shi yaya zamu maka salati yace ga yanda zaku mun salati don haka kuma ya riga ya bayyana mana ga yanda zamu musa salati don haka bayyana cewa bayya halarta mumini ya kirkiri wani salati nashi na ra'ayin shi zo ya ce wai a matsayin shi ne salati ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma a bashi wata fadala cewa in kai shi so dai wai yafi sauka alqur'ani 6 da kuma salatin su dai suke cewa duk wanda ya yi shi duk abinda Allah ya halitta na halittu gaba daya mutum da aljan da mala'iku da itace da kwari da ruwa da duwal watsai da komai abinda zasu yi sai na tasbihi har zuwa kiyama tun farkon duniya bai kai ba wanda yi wannan salati nasu daya. Sai mu ce to wannan fadala wane ne ya bada mu? Allah ne ya fada ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam? Dan ba ta hanyar da za a san da cewa wanda yake kaza yana da sakamakon kaza a gobe kiyama, dole sai ta hanya daya daya ita ce hanya ta wahayi, in ma alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yace mana man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, duk wanda ya mun salati ne to Allah zai masa salati 10. Kai ba ka zo ka ce to wanda yi salatin nan daya ya fi sauka alqur'ani 6000, shin manzo Allah ne ya faɗa haka? Idan baka zo mana da dalili to sai mu watsar da wannan magana taka, magana ce wadda take ta banza, mai hankali ma bai dace ba ya waiwaya mata. Don haka kasancewar mutum ya wadatu da abin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya zo mana da alqur'ani kuma shi Allah ya kallafa masa ya mana bayani dangane da abin da alqur'ani ya kunsa. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. A cikin alqur'ani Allah ya ce kace da mu'mine su tsaye da sallah su bayar da zakka. Wannan sallah ba yanda za a yi ka fahimce ta daga farko har zuwa ƙarshe a nasi na alqur'ani, dole sai ka koma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ya nuna mana ga yanda ake sallah, ga farkon ta ga zuwa ƙarshen ta, ga duk abubuwan da aka shar'anta a cikin ta. Zakka shine ya nuna mana ga dukiyar da ake fidda masa zakka, ga wanda ba a fidda masa zakka, ga gulgulan da ake fitarwa daga cikin zakka. Dan haka kasancewar hatta salati shi ma ibada ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nuna mana cewa ga yanda zamu masa salati. Na'am. Sallar ma'aikata ambatanta da sallah, abinda ake ambatanta da sallah wai da ake cewa sallar ma'aikata ko kuma yau yini ne wanda yake na sallar mata. Abinda ake nihi da sallah a yare na Hausa akan wannan lafazi ma'ana idi ake ni, kamar yanda idi ana cewa idul fitr, idul adha, amma a Hausa sai mu ce sallar azumi, sallar layya. Akan wannan istilahi ne ake amfani, amma ba ma'anar sallah ba a shar'anci. In ta bangaren wannan ne ba laifi yin amfani da wannan lafazi a ce sallar mata ko kuma a ce sallar ma'aikata. To amma ba kana tambaya bane ba dangane da hukuncin ita sallar mata menene matsayinta da wannan sallar ta ma'aikata, tambayar da kake shine yin amfani da wannan lafazi. Don haka anan babu wani abun hani dangane da yin amfani da lafazin sallah. Abinda ake nufi da sallah ma'ana idin mata kenan, yini wanda yake nan ko kuma idin ma'aikata kenan, shine ake nufi da Hausa ake cewa sallah. Kamar yanda in ka dauka me ake faɗa ce ake idul adha, abinda yake a shar'anci. In ma ka ce idul adha ko kuma ka ce idul fitr, mu kuma a yaren Hausa sai mu ce sallar azumi, sai mu ce sallar layya. Na'am.
Kamar mace da mushi za a yi sallah kamar da sarkar ta dare, to kamar mace ta yi mushi ka tana iya shiga da wannan.
Wani misali za ka yi sallah da iyalinka salatul layl, qiyamul layl, ta fi ka ƙwarewa a wajen karatun alqur'ani, shin za ta wuce gabanka da yi limanci kai ka biyo baya? Bayyada cewa bai ya halatta, kamar yanda malamai jumhur malamai gaba ɗaya su sun tafi akan cewa baya halatta mace ta ma namiji limanci, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, wanda ya fi ƙwarewa a wajen karatun alqur'ani manzo Allah yace shi zai limanci mutane. Suka ce ku kalli wannan lafazi alqaum, lafazin alqaum khasun ne lil rijal, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, sai ya ce wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Inda a ce mata suna shiga karkashin lafazin alqaum, to anan menene fa'idar maimaita cewa wala nisa'un min nisa'in? kuma tare da cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama rayuwarsa ba a taba samu wani dalili sari wanda ya nuna cewa ga wata rana didi da lokaci da an samu mace ta mamu zalimanci illa kasancewar al-Imam Tabari yana ganin cewa mace za ta iya mamu zalimanci menene dalili shine hadithin Ummu Waraka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ta cewa in lokacin sallah yayi ta sanya lada ne kiran sallah sannan ta mai gidanta limanci hadisi ne sahihi sai ya ce to ai babu dalilin da ya nuna cewa shi wannan ladanin bai yi cikin mamunta ya fahimtar shi ne anan shi ne sai yake ganin cewa ai mace za ta iya ma wato maza limanci dan haka aka samu wata shaytaniya ba Amurka ta jagoranci sallar Juma'a ta mama za limanci wanda dai a duniyar musulmi ba ta baji ba dai cewa ga ya an zo mace ta jagoranci maza ta musulmanci saboda wani abu ne wanda yake dai manufarsa ne manufa ce wadda take ta daban ba dan bayyana wata shari'a ba ce mai sha'irul Islam don haka dai a takaice maza bai in zan za ka yi sallah da mace ko da ta fi ka kwarewa karatun alkur'ani ba maganar ta wuce gaba ta yi maka limanci dole ne za ta biyo baya dadin fa'ida anan kafada da kafada za ku yi da ita a'a abinda za a yi can baya za ta koma ta tsaya sai in dan uwanka ne namiji shine za ku yi kafada da shi kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu ziyara mahaifiyar shi Ummu Sulaym ta shirya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci bayan gama cin abinci Anas ya ce sai na tashi na dauko wata tsohuwar karamu wato wadda ta jima ba a hauta ba na dan yayyafa mata ruwa domin ta yi laushi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba ni da wani maraya na gidanmu muka tsaya a bayan manzon Allah muka yi sahu mahaifiyata Ummu Sulaym ita kuma ta tsaya a can baya an gane ko dan haka duk lokacin da mace za ta yi sallah da namiji dole ne za ta tsaya can baya ba za su yi kafada da kafada ba da shi tare da cewa in sun yi kafada da kafada kuma ba abin da zai bata sallah ta inganta illa kasancewar sabanin sunna ne na'am me yake cewa wani misali lokacin da za a yi kulubu tsakanin miji da mata ko da sun haifa ba sun tare iyali dole ne kawai sai ta dawo mai da sadakin shi ko iya dubu suka haifa dole ne in ta ce ba ta yin aure to dole za ta mai da mishi sadakin shi an gane ko wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya wajabta mata dole in za a yi hulu mace dole ta biya iya abinda mijinta ya biya na sadaki ko kuma sama da haka ko kuma ƙasa da haka wani lokacin da za ka meke daga zama na farko anan za ka daga hannu ko sai ka meke za ka iya daga hannu a wannan lokaci kuma za ka iya bari sai ka miƙe kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wanda ya gabata a darasin mu na Bukhari da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 53 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 54 qala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah babu kharsi tamr malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kirdadar wato da biyu ko ka ce kirdada ko ka ce hashashi me ake nihi da hashashi shine kaga abu tari guda sai ka masa gwargwado ka ce abin nan dai ina ganin cewa zai iya yin kaza misali zai kai adadi kaza an gane ko misali yanzu a zo a tara abubuwa masu yawa sai ka ce abun nan zai iya kai misali adadi kaza zai iya kai 100 ko kuma zai iya kai 150 to wannan shine ake kiran shi al-kharas in ma ka ce kirdada ko kuma ka ce hashashi to dan haka a wannan babi zamu ga dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna mana halaccin ayi hashashin ƴaƴan itace na dabino da duk abinda zai tsaya a matsayin su irin wato dukiyar da ake fitan mata da zakka kafin a fitan mata da zakka sai a zo ayi hashashe a ce to wannan in ya kai lokacin da yake da idan aka yanke ya bushe ya kai kamar kiya nawa قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهي هو بن خالد عن عمرو بن يحيى هو المازني عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرسوا وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستحب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بئير فليعقلها فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببهرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء هديقتك قالت 10 أوسق خراس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فلما قال ابن بكار كلمة معناها أي فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة فلما رآه دا قال هذا جبير يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني سائدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار يعني خيرا وقال سليمان بن بلال حدثني أمر ثم دار بني الحارث ثم دار ثم بني سائدة وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن أمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهد جبل يحبنا ونحبه قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة أبو حميد الصائدي الله إكرم سيدا كيشيوا mun fita yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ja'a wadiyar qura lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo wata alƙarya wanda ke tsakankanin birnin Madina da birnin Sham wato shine wadiyar qura tsohon gari ne ma'ana lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso wannan wuri da ake kiran shi wadil qura izamra'atu fi hadiqatil laha sai ga wata mata a cikin garkarta ko kuma kace cikin gonarta faqala annabi sallallahu alaihi wasallama li ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ga sahabbansa sai ya ce ukhrusu ma'ana ku mun hashashan ya'in itacen dabinan nan shin lokacin da ya bushe zai iya yin kamar rusuki nawa an gane ku jama'ar da take tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sahabbai su ne manzon Allah yake umur yake horon su anan cewa su masa kirda da ya'in itacen nan shin yanzu a ganin ku waɗannan itace ga su nan dai a jikin uwar su lokacin da aka yanke su suka bushe suka zama da binu ma'ana zai kai kamar tiya nawa kowa dai iya nashi shine yace wa kharasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashrata awsuk manzon Allah sai ya hashashin cewa shi a iya ganin sa dabinan nan duk lokacin da aka yanke shi ya bushe to zai kai wusuki 10 wusuki 10 shine tiya 600 ya hashashin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ma'ana duk lokacin da ya bushe wannan dabino dai zai iya kai tiya 600 gonar ce fa kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli ƴaƴan dabinan da suke zama a lokacin suna magane sun goge fa qala laha sai manzon Allah ya faɗa ga wannan mata sai ya ce ahsi ma yakhruju minha ki diddige mana abinda zai fita daga cikin wannan dabino naki lokacin da kika aka yanki ya bushe ki auna ki gani tiya nawa zai yi manzon Allah ya ce mata ta lissafa kafin su dawo falamma ataina tabuk lokacin da muka isa wato birnin tabuka qala sai manzon Allah yace amma inna hasa tahabbul lailata rihun shadida manzon Allah yace kusan da cewa wato a wannan dare manzon Allah yace iska mai tsanani za ta motsa an gane ku wannan kenan alama daga cikin alamomin gaskiyar annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai wakana ne nan gaba manzon Allah yake ba da labari sanin abinda zai wakana nan da sai wanda daya abu ne wanda yake banta da ubangiji tabaraka wataala bayya tarayya da kowa a cikin ilimin gaibi su kansu manzanni ba a karan kansu ne ba suke sanin abinda zai je ya zo suna sanin shi ne ta hanya daya daya shine hanya ta wahayi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu li yudli'akum ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha ash-shahid walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha ubangiji ta'ala yana zabar wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ya nuna masa al'amari wanda yake na gaibu kamar yadda ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan yace manzon Allah yake ba sahabbai labari yake cewa kusan da cewa a wannan dare manzon Allah yace wata guguwa mai tsanani za ta motsa don haka manzon Allah sai yace fala ya kumanna ahadun yace kar ɗaya daga cikin ku wanda ya tashi ya tsaya ma'ana kowa ya nemi wurin sa ya kwanta wa man kana ma'ahu ba'irun falyakilhu manzo Allah yace duk wanda ya zamanto yana da raƙumi manzo Allah yace yayi ma zai sa masa da baibayi Abu Humayr yace fa aqalna ha raƙumman mu duka sai muka daure su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni za mu iya ɗauka na darasi a wannan gaba shugaba ana buƙatar ya ringa bibiyar wato jama'arsa ya kula da yanayin da suke ciki yanzu anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gano wani abu wanda zai zo nan gaba wanda yake na bala'i ma'ana na wannan iska da Allah ya nuna masa me za a yi manzon Allah sai ya ce masa sahabbansa to abin da ya dace kar wanda ya motsa ma'ana kowa ya nemi wurin sa ya kame duk wanda yake da raƙumi manzon Allah ya ce to yayi kokari ya sama raƙuminsa da baibaye don haka kasancewar wannan haƙƙi ne wanda Allah ya dora ma shugaba dole ya kula wato da mabiyansa shine anan sai yake cewa wa habbat rihun shadida iska mai tsanani wato sai ta motsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari domin mai gaskiya ne duk abin da ya faɗa wannan sako ne daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kuma Allah baya saba alƙawarinsa. Wahabbat rihun shadida, yace guguwa mai tsanani sai ta motsa a cikin daren, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari. Faqama rajulun fa'alqathu bi jabali tayyib, wato sai wani mutum sai ya tashi. An gane ko ya saba kenan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan manzon Allah ya ce fala yuqumanna ahad, kar wanda ya tashi ya tsaya, ma'ana kowa ya nemi wuri ya kame. Tare da cewa a wata riwaya kasancewar mutum biyu ne, kamar yadda Ibn Ishaq wato a cikin riwayar sa mutum biyu ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma daga cikin kabila ta Banu Sa'ida. Dai shi ya fita ne domin ya je ya biya bukatarsa. An gane ku, ya tashi ya je ya biya bukatarsa, shi kuma ɗaya raƙuminsa ne ya ɓace sai ya tashi sai ya je nema. Shi wanda ya tafi domin biyan bukatar shi, akan hanyar shi sai aka makure shi, ya jiyata amma dai bai mutu ba. Shi wancan wanda ya tafi neman raƙuminsa, shi kuma guguwa da ta ɗauke shi sai ta jefa shi a can, wato wani dutse wanda ake ce masa wato Jabalul Tayyib, shi ne dutse ne guda biyu wanda suna ce ma ɗaya Aja, shi kuma ɗayan suna kiran shi dutse, duwatsu ne guda biyu, ɗayan suna kiran shi Salma, ɗayan suna kiran shi Aja. Wanda in zaka koma cikin wake-wake na mutanen jahiliya zaka samu ma'ana lokacin da suke wasafa irin waɗannan wurare. Wanda kabila ce wanda take mashhura su ne Banu Tayyib. To guguwa da ta ɗauke shi, shi wanda ya tafi neman raƙumi sai ta jefa shi a can gindin wannan dutse, a can aka samu shi bayan komai ya lafa an wayi gari. Shi wannan wanda aka magure aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan haka ya yi jiya Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba shi lafiya. Menene ya kai su dangane da haka? Shine saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuntuni Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa saba umarnin manzansa sababi ne na dukkan wata musiba da wani bala'i. Duk abin da kake gani na faruwa a ban ƙasa, wallahi ba komai yake janyo shi ba illa saba umarni na Ubangiji tabaraka wa ta'ala da na manzansa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Anan abinda hannayensu ne ta gabatar, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa ya nemi wuri ya nutsu kar wanda ya tashi, amma shi wannan sai ya tashi ya tafi ya je ya biya bukatarsa, wannan shi ko ya tashi ya je ya nemo raƙuminsa. A sanadiyar haka musibar ta same su ta same su, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa dangane da waɗanda suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Uhud, bayan ya zaɓi mutum 40 gwannan halbi na kibiya ya shugabantar da Sa'id ibn Jubair a kansu. Manzon Allah ya ce karku sauka daga kan wannan dutse, sawa'an mu muka samu nasara ko an samu nasara a kanmu, manzon Allah ya ce kar ku kushe ma wannan wuri. Lokacin da suka ga a farkon yaki musulmi sun fatattaki kafirai, sun fita da gudu sun zubar da ganima, ƴan uwansu musulmi suna tattara wannan ganima, sai a iya tunaninsu da ra'ayinsu suka ce to ai ya kamata mu sauka mu yi tarayya da su dangane da tattara wannan ganima. Shugaban Sa'id ibn Jubair ya ce kar ku manta alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da mu cewa kar mu gushe ma wannan wuri, koda kasancewar mun ga tamkar tsuntsaye suna wurce su. Manzon Allah ya ce kar ku gushe ma wannan wuri. A nan wasu suka sauka, ba wanda ya rage tare da shugaba illa jama'a ƴan kaɗan. Khalid ibn al-Walid ya kiwayo ta bayan dutse da wata runduna, ya gama da waɗanda suka rage a kan dutsen, sannan kuma ya biyo bayan waɗannan shi gaba ɗaya ya fantsame su. Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma asabakum yawman taqal jam'ani fa bi idhnillahi waliya'lam al-mu'minin waliya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u al-aya وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. هكذا يقول to dan haka kasancewar anan iya abin da ya janyo musu wannan musiba shi dayan guguwa ta dauke shi ba inda ta tsaya da shi sai da ta jefa shi wannan guri mai nisa Jabal Qayy shi kuma wannan kasancewar aka makure shi akan hanya to dalilin sabo umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne dan haka duk abin da yake tare da mu na dukkan wani kunci wanda yake na rayuwa wallahi ba komai ba yake janyo mana shi illa sakin layi na Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya shata mana ya wajabta mana cewa dole ne mu bi shi ne sai yake cewa wa ahada maliku ailata lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam baglatan bayda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sarkin aila an gane ko aila ita ma alkariya ce wato sarkin aila sai yayi kyautar wato fara alfadara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kasancewar alfadara a irin wancan lokaci kamar a yau ne a dauki katkatu wadda take birni kiri a dauka a baka saboda duk abun hawan su a wannan lokaci ba abin da ya wuce shi ya dauki wannan abun hawa mai tsada yayi kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waka sahu burdan kuma ya tufatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani saki zani wanda yake mai tsada ya tufatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni za a yi wa kataba lahu bi bahari manzon Allah sai ya rubuta masa takarda dangane da jama'ar sa ta gabar teku domin su mutanen aila suna zaune ne a nan gabar teku menene anan manzon Allah ya rubuta masa takarda cewa ya yarda ya amince abinda suka lazumta ma kansu na jizya a duk shekara za su bada ga jama'a ta musulmi su tabbata akan addininsu manzon Allah ya yarda ya amince don haka a riwaya ingantacciya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa kasancewar hadhihi amanatun minallahi wa muhammadin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan bismillah manzon Allah sai yake cewa wannan sanya hannu ne na zaman lafiya daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wasallam li yuhanna ibn rauba domin su kasancewar nasraniyun ne addinin nasaranci suke su mutanen aila da su da jama'a da shi da jama'ar sa jiragen su da ɗan bulaguran su manzon Allah ya ce kar wanda ya taba su sawa'an a cikin dokar daji suke tafiya ko kuma a cikin teku domin suna da alkawarin Allah da na manzansa sun yarda cewa za su ba da jizya shi kuma duk lokacin da baki tabi ya yarda cewa zai ba da karo ga jama'a ta musulmi ba yahudi ko ba nasari to bai halatta a taba shi sai a kyale shi akan addinin shi na yahudanci ko addinin shi wanda yake na musham illa kasancewar kuma dole ya bi dokoki wanda yake na musulunci to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da shi sarkin aila yohanna ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan kyauta ya ba shi fara alfadara ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani saki wanda yake sadaje manzon Allah sai ya rubuta masa takarda shi da jama'a su cewa suna tsarkashin amanar shi ma'ana kar wanda ya taba su sawa'an a cikin teku ko kuma a cikin dokar daji shine sai yake cewa falamma atawadiyal qura lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isu wadi qura wannan alkariya kenan lokacin da ya dawo daga Tabuka qala lil mar'a manzon Allah sai ya fada ga wannan mata sai ya ce kam ja'a hadiqatuki ma'ana ƴaƴan itacen gonarki nawa suka yi ma'ana tiya nawa suka yi ko kuma wusuki nawa yi an gane ko qalat sai take cewa asharata awsuq kharasa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi iya abinda ƴaƴan itacen nan suka yi kamar yanda ka faɗa ma'ana wusuki goma tiya da wuri shida anan wasu malamai suka ce to ai irin wannan kirdada ta kibanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi Allah yana masa dace akan abin da ya hango kamar yanda bayani zai zo nan gaba ga malaman da suke ganin cewa baya halatta ai irin wannan kirdada domin din yake da modi da sauransu saboda kasancewar abubuwa ne wanda yake na hashashi. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, inni muta'ajjilun ila al-madina, ni dai mai gaugawa ne zuwa birnin Madina. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wata hanya daga cikin hanyoyi waɗanda suka fi kusa da birnin Madina, ita ce suke kiranta da Riqu Ghura. Manzon Allah ya bi wannan hanya sai yake cewa, inni muta'ajjilun ila al-madina, ni dai mai gaugawa ne zuwa birnin Madina. Fa man arada minkum an yata'ajjala min ma'iya falyata'ajjal, manzon Allah yace daga cikin ku duk wanda yake nihin gaugawa a isa gida, manzon Allah yace to yayo gaugawa, ma'ana ya bi. Wannan umarni ne wanda yake nuna halacci, ma'ana in kana gaugawar zuwa Madina to manzon Allah yace ka biyo ni, kuma ba laifi in baka gaugawa ka bi duk ta hanyar da kake so. Wannan kenan lokacin da aka kusanto gida. Qala Ibn Bakkar kalimatan ma'anaha, al-Imam al-Bukhari ke cewa Sahal Ibn Bakkar ya faɗi wata kalima kwatancin haka, domin shine malamin al-Imam al-Bukhari wanda ya rawaito wannan hadisi ta hanyarsa. Shine yace, falamma ashrafa ala al-Madina, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kusanci birnin Madina, kala sai manzon Allah ya ce, hazihi baba, ya ce wannan birni namu shi ne birnin daba, wannan suna daga cikin sunayen Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rada mata, shi ya rada mata daba, shi ya rada mata daiba, tana da sunaye waɗanda suka inganta a kadan sunan ya kai kusan biyar ko shida. An gane ku? Shi ne sai yake cewa hadhihi taba, manzon Allah ya ce wannan birni namu shi ne taba. In aka ce taba kamar abu wanda ya dadada ya tsarkaka. Falamma ra'a Uhudan, lokacin da manzon Allah ya hango Uhud, dutsen Uhud, manzon Allah sai yake cewa hadha jubailun yuhibbuna wa nuhibbu, yace wannan wani dan dutse ne wanda yana kaunar mu, wato muna kaunar shi, wanda wannan dalili ne wanda yake nuna dutsen Uhud fiyayyen dutse ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya bayyana cewa dutsen Uhud yana daga cikin duwatsu waɗanda suke na gidan aljanna. Kuma a nan manzon Allah ya ce dutsen Uhud ya ce dutse ne wanda yana kaunar mu, kuma mu ma muna kaunar shi. Sai ya ce, ala ku saurara, domin lafazin Jubail tafsir ne na jabal, ma'ana dan dutse kenan. Shi ne yace hadha Jubailun, yace wannan wani dan dutse ne, yuhibbuna wa nuhibbuhu, manzon Allah yace muna kaunar shi kuma shi ma yana kaunar mu. Ala sai yace ku saurara, ukhbirukum bi khairi duril ansar, manzon Allah yace shin yanzu bazan ba ku labari da fiyayyen gidajen mutanen Madina, ma'ana ɗan wane gida ne suka fi kowa a birnin Madina. An gane ku? Ala ukhbirukum bi khairi duril ansar, manzon Allah yace shin bazan ba ku labari dangane da fiyayyen gida daga cikin gidajen mutanen Madina gaba daya. Qalu bala, suka ce ya rasulullahi kwarai muna buƙatar ka ba mu labari. Qala sai yace duru bani Najjar, manzon Allah yace gidajen ƴaƴan Najjar, wanda su ƴaƴan Najjar banu Najjar akhwala ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana rafannan sa ne, ma'ana ƴan uwan mahaifiyar sa ne. Shine sai yace duru bani Najjar, bayan gidajen banu Najjar sai yace thumma duru bani Abdul Ashhal, sannan sai gidajen wato banu Abdul Ashhal, shine kenan kabilar Sa'd ibn Mu'az. Sai yace thumma duru bani Sa'ida, sannan sai gidajen banu Sa'ida, aw duru bani Al-Harith ibn Al-Khazraj, ko kuma gidajen wato shine banu Al-Harith ibn Al-Khazraj. Sai manzon Allah yace wa fi kulli duril ansar, yace haka nan a cikin duk gidajen mutanen Madina gaba daya akwai alkhairi. Kenan wannan ta'mim ne ba da takhsis, bayan manzon Allah ya ware gida kaza shine fiyayye, sannan gida kaza, sannan gida kaza, sai manzon Allah yace to a dunkula gaba daya gidajen mutanen Madina, kowane gida manzon Allah yace akwai alkhairi. Wannan kuma siyasa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akan yanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karantar da shi tafiyar jama'a. Sulaiman ibn Bilal sai yake cewa Amr ibn Yahya al-Mazini a riwayarsa wato ya karantar da ni sai ya ce thumma daru bani al-Harith thumma bani Sa'ida, kenan maimakon wacce riwaya da yace thumma duru bani Sa'ida sai ya ce au duru bani al-Harith ibn al-Qadri, domin wannan riwaya akwai kokonto, ita kuma wannan riwaya babu kokonto a cikin ta. An gane ku, tare da cewa kuma a wannan riwaya akwai takadim akan kenan bayan can manzon Allah ne yace cewa kuma duru bani Sa'ida sai yace au duru bani al-Harith ibn al-Qadri, kenan nan ku sai a cikin wannan riwaya sai aka gabatar da gidajen Banu al-Harith wato akan gidajen Banu Sa'ida. Shine fa'idar abin da yasa malam ya zo da wannan riwaya ta biyu, yace wa qala Sulaiman ibn Bilal haddathani Amr thumma daru bani al-Harith thumma daru bani Sa'ida thumma bani Sa'ida wa qala Sulaiman an Sa'id ibn Sa'id an Umar ibn Ghaziya an Abbas an abihi an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. A wannan riwaya manzon Allah sai yace Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, manzon Allah yace Uhudu yace wani dutse ne wanda yana kaunar mu kuma mu ma muna kaunar shi. Sabanin wacce riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tasgir cha'i Jubailun yuhibbuna wa nuhibbuhu, a wannan riwaya sai yace haza yake cewa Uhudun jabalun, shi dutsen Uhudu dutse ne wanda yana kaunar mu muna kaunar shi. Kana Abu Abdullah al-Imam al-Bukhari sai yake cewa kullu bustanin alayhi haidun, duk gonar da take da shinge fa huwa hadika, ita ce ake ce mata hadika, ake amfani da lafazin hadika, kenan sai gona tana da shinge in ma katanga aka gina ko kuma kaya aka sa aka zo aka kewaye ta, sannan a wannan lokaci take cancanta a ce mata hadika. Sai yace wa malam yakun alayhi haid, duk gonar da ba ta da shinge lam yuqal hadika, ba a ce mata hadika, kenan sai dai a ce mata mi al'arabcin ne sai dai a ce bustan, cai kullu bustanin alayhi haidun yuqalu lahu hadika wa ma lam yakun alayhi haid kenan lam yuqal hadika, kenan sai dai a ce mata bustan. A takaice wannan hadisi malam ya shigo da shi dan ya nuna mana halaccin wato shine yin kirdada wato dangane da ƴaƴan itace. Shin kirdadan nan menene hukuncinta? Wasu malamai suna ganin cewa wajibi ne akan ka kai mai gona, idan misali kaka ta kusa in ma gona wadda take ta misali da binnai ko kuma inabi ko kuma da sauransu, to wannan malamai suka ce wajibi ne ka yi kirdada. Shin yanzu wannan ƴaƴan itace na dabino, sai in yi hashashen cewa wannan dabino dai duk lokacin da ya buge ya zama maga ko kuma bayan gugewa ne za a yi kirdadar, duk lokacin da ya bushe dai zan iya samun kamar rusuki kaza, zan iya samun ciya kaza. Wasu malamai suka ce matsayin shi mustahabi ne ba wajibi bane, kamar yanda jumhurin malamai suka tafi akan cewa mustahabi ne, sai suka yi sabanin cewa shin abin yake banta da dabino kamar yanda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mata domin gona ce take da ita ta dabino. Wasu malamai suka ce wannan bai kadaita ba da dabino, dukkan ma'ana wani ƴaƴan itace wanda ake lissafawa a huddu zakka, to wannan ya dace a yi hashashi. An gane ku, mi za a kalla shi ne illar, don abin da ke banta da dabino ba, sawa'an dabino ne inabi ne ko gona ce ta hatsi ko ta dawa ko wake ko menene, to wannan duka sun shiga, domin duk abubuwa ne wanda akwai zakka a cikinsu. Kirdadar nan shin mutum ɗaya zai yi ko mutum biyu? Malamai suka ce mutum ɗaya wanda yake ya san irin wannan al'amari ba laifi zai iya kirdada ya ce zai iya kai kaza. Fa'idar yin irin wannan kirdada shine wato yalwata ma masu gona don kar a kuntata musu. Yanzu misali kai ne kana da gona ta dabino, dabino ya riga ya goge ya zama maga so da yawa zaka bukaci wani abu ka sai da wannan maga ka dan biya bukatunka so da yawa kai da iyalinka zaku bukaci wanda take ta ci so da yawa zaka bukaci abin da zaka iya dauka ka taimaka ma wasu jama'a to ka bukaci wani abu kamar misali masu gona da wake yana danyen shi zaka gani in ya fara gogewa ana wannan kin shi ana kawowa kasuwa ko bayan hatsi ya riga ma'ana yayi kwaya iya abin da ya rage masa bushewa kawai sai mai gona ya yanka yayi menene ake ce masa muli sai kawo shi yana saidawa saboda me yasa yana da dan bukata ko kuma kasancewar yana bukatar abin da za su ci da iyalin shi to dan haka a irin wannan yanayi in hatsi ya riga ya goge yayi kwaya to abin da ya kamata kai mai gona sai kai kirdada wannan amfani da yake cikin wannan gona ta da waccan gonar da waccan gonar ina kyautata zaton dai da izinin Allah idan kaka ta ne yanke wannan amfani zai iya kai misali sango kaza ko kuma zai iya kai tiya 600 ko zai iya kai tiya 1000 ko kuma sama da haka bakin dai iyayen da hashashen kai baka to iyayen da hashashen kai baka ba laifi a wannan lokaci zaka ci gaba da amfani da wannan amfanin gona in ma ka dauki wani abu ka saida in har kasancewar kana da wata bukata ka dau abin da zaka ringa ci kai da iyalinka har akai lokacin da zaka tattara amfanin gaba daya amma ka tabbata cewa iya abin da kai wannan na hashashi lokacin da ka girbe abin da ya rage to shine zaka lissafa sai ka bada iya abin da yake na zakka an gane ko yanzu inda shari'a za ta ce idan kana da gona ta dabino in ya goge ya zama maga bayya halatta a ce ka dau wannan maga ka saida ko kuma ka ci kai da iyalinka ko wasu bukatunka na daban dole za ka bari sai lokacin da ya bushe ka auna ka hudda zakka sannan a wannan lokaci za ka yi amfani da abin da ya rage kaga ya akwai kuntatawa a nan to amma a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ku yi kirdada ma'ana ku yi hashashi wannan dabino in ya kai lokacin da ya bushe zai yi tiya nawa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hashashin cewa zai kai wasu ki 10 to dan haka kasancewar kuma lokacin da ta yanke sai aka samu wasu ki 10 to dan haka malamai suka ce a nan kasancewar yalwatawa ne ga jama'a ta musulmi musamman waɗanda suke manoma dan haka dai kenan a nan matsayin shi wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni a can cayi kuma wannan gonar hashashi a ƙarshe wanda shi da kanshi yi illa kasancewar hadisi ya inganta daga Sahal ibn Abi Hatima wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan kun ma ƴaƴan itace kirdada ku malamai waɗanda suke masu karɓar zakka dan in lokaci yayi na kaka shugaba sai ya tura wakilan shi gona kai sai su je su ringa ma wato masu gona hashashi wannan gona dai idan an yanke za ta iya yin kaza wannan ita ma idan an yanke za ta iya yin kaza wannan ma in an yanke za ta iya yin kaza sannan lokacin da mai gona ya tattara amfani sai su zo su amshi abin da yake gurgudo na zakka to shine manzon Allah ya ce in har kun ma mutum hashashin amfanin gonar shi manzon Allah ya ce in kun zo amsa ya ce ku bar mai kashi ɗaya daga cikin uku in har ba ku bar masa ba kashi ɗaya daga cikin uku to ku yi kokari ku bar masa kashi ɗaya daga cikin uku misali a nan idan aka masa hashashin cewa wannan gona taka za ta yi tiya 600 kenan sai a bar masa kashi ɗaya daga cikin uku sai ya ba da zakkar kenan tiya 400 an gane ku sai ya ba da zakkar tiya 400 in har ba a bar masa ba kenan ba a bar masa ba kashi ɗaya daga cikin uku sai a bar masa kashi ɗaya daga cikin wato hudu kenan sai a amshi zakkar ma'ana tiya 450 an gane kenan sai a tarayen masa wannan tiya 150 menene fa'idar haka Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Sallam yake cewa kasancewar anan yalwatawa ce ta shari'a domin a bar ma mutum gulgudan abin da zai ci shi da iyalinsa ma'ana dan abin da ka ci kai da iyalinka shine aka maka rangwame anan ba a karɓi zakkar shi ba bayan ya riga ya goge shi ne manzo Allah ya ce in ma a bar musu sulusi ɗaya daga cikin uku ko kuma a bar musu ɗaya daga cikin hudu to dan haka anan abin da muke so mu gane wanda al'amari ne anan galibi manoma sun yi sakaci dangane da wannan kirdada wanda malamai suka ce ita wannan kirdada fa bata kebanta ba da dabino ko inabi duk abin da za a iya aunawa a fitar da zakka daga cikin su to babu laifi abin da ake bukata a yi irin wannan hashashi amma su da yawa zaka ga mai gona anan lokacin da hatsi yayi kwaya kafin a kalace gonar tuntun kawai ya yanke rubun gonar wani ya ci wani ya kawo kasuwa ya saida ba ruwan shi da yayi lissafi iya abin da ya ci da abin da yayi wannan dan haka duk abin da zaka ci da abin da zaka wannan dole sai ka sanya shi a cikin lissafi an gane ku duk abin da zaka ci zaka sanya shi a cikin lissafi da abin da zaka saida da abin da zaka yi kyauta sai ka sanya shi a cikin lissafi in an zo lokacin da za a auna sai ka fitar da sulusi ko ka fitar da rubu'i kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wakilan shi masu karɓar zakka in kun ma mutum hashashin ƴaƴan itacen sa lokacin da kuka je amsar zakka manzon Allah ya ce ku bar masa kashi ɗaya daga cikin uku kar ku karɓi zakkar shi in har ba ku bar masa ba kashi ɗaya daga cikin uku to ku bar masa kashi ɗaya daga cikin hudu to tunda yau babu wakilai waɗanda suke masu karɓar zakka kai zaka ma kanka adalci kenan dai wannan gona da na yi hashashe bayan hatsi ya yi kai ya yi kwaya zan iya samun tiya dubu a cikin ta kenan anan sai in sarayen ma kaina wato kamar misali kashi ɗaya daga cikin hudu wannan kashi ɗaya kashi uku kenan sune kashi uku sune zan fitar musu da zakkar kenan in na fitar da kashi ɗaya daga cikin hudu shine kenan tiya 250 kenan wannan tiya 750 ita ce zan fitar da zakkarta amma inda zan dangana gaba ɗaya tiya dubun nan in fitar da zakkarta to wannan na kyautata wannan kenan rangwame ne na shari'a na a bar maka kashi ɗaya daga cikin hudu ko kuma kashi ɗaya daga cikin uku dan akwai malaman da basu yadda ba ma a bar maka komai kamar al-Imam Malik da shi da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ta suka yi ba a bar ma mai gona komai illa kasancewar wannan hadisi hujja ne a kansu domin ya inganta manzon Allah ya ce in kun je amsa ku bar musu kashi ɗaya daga cikin uku in har ba ku bar musu ba kashi ɗaya daga cikin uku to ku bar musu kashi ɗaya daga cikin hudu malaman Hanafiya su ne ba sa ganin halaccin yin irin wannan kirdada su sun ɗauki cewa matsayin kamar cacaci kuma nau'i ne wanda yake na riba saboda yakan iya karawa yakan iya ragewa malamai suka maida musu martani akan wannan ra'ayi nasu kasancewar gaya abu ne tabbatacce a shar'ance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake kirdadar kuma sahabbansa haka suka biyo baya Abubakar Umar har ƙarshen sahabbai kalifofinsa suna yin kirdadai irin waɗannan itace na dabino da sauransu kuma babu wani saɓani a wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu da ushri fi ma yusqa min ma'is sama'i wa bil ma'il jari wa lam yara Umar ibn Abdul Aziz fil asali shay'a wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da fitar da wato kashi ɗaya daga cikin goma a matsayin zakka dangane da abinda aka shayar da shi da ruwan sama ko kuma ruwa wanda yake mai gudana me ake nufi ruwa mai gudana in ma ya zamanto ruwa wanda yake na idanu wanda yake bubbugowa daga cikin ƙasa shine yake tafiya yake ba gona ruwa ko kuma kasancewar kurama ce kawai take zawa take shayar da wannan gona ba maganar cewa mai gona shi zai dauko ruwa daga cikin rijiya ko daga cikin tanki ya ba gonar shi to wannan a lokacin da aka fitar da zakka a duk kashi goma za a dau ɗaya a bada shi ne haƙƙin Allah subhanahu wataala in ya kai gurgudan zakka kenan sai yace walam yara Umar ibn Abdul Aziz fil asali shay'a Umar ibn Abdul Aziz baya ganin cewa akwai wani abu na zakka a dangane da zuma ma'ana zuma ba ta da wani abu na zakka ko wato gura duka yanka na zuma to ba maganar cewa a bada zakka sabani ga wasu malamai da suke ganin cewa ita zuma za a iya fitan mata da zakka domin hadisi ya inganta a cikin muwaddata al-Imam Malik ba muwadda ba cikin musannaf na Abdurrazzaq As-Sanani wanda Ibn Umar wannan Umar Ibn Abdul Aziz wato ya aika Ibn Umar an gane ko maulansa amma ba wancan Ibn Umar ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wato takarda ya aika shi zuwa birnin Yaman an gane ko yaje kenan ya tattaro masa zakka yace lokacin da naje ne kuma sai nayi famar a duk kashi ɗaya daga cikin goma na zuma zan amshi kashi ɗaya ma'ana a gura goma zan amshi gura ɗaya sai mu gira Ibn Hakim As-Sanani sai yace mun a'a zuma fa ba ta da zakka ni za a yi yace sai na rubuta takarda na aika ma Umar Ibn Abdulaziz nace na zo zan karbi zakka ta zuma kaji wato wani daga cikin mutane ya ce wai ba zakka shine mu gira Ibn Hakim As-Sanani Umar Ibn Abdulaziz sai yace kwarai yayi gaskiya dangane da ya faɗa shi ko mu gira Ibn Hakim As-Sanani mutum ne wanda yake adali kuma mun yarda da lamarin sa to shine yake cewa anan Umar Ibn Abdulaziz baya ganin wani abu na zakka wato game da zuma قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد هو العيلي عن الزهري هو ابن شهاب عن سالم بن عبد الله هو ابن عمر عن ابي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا للاشر وما سقي بالنضح نصف الاشر قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يؤكد في الأول يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء الأشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل ونن بابينا دا علاقة دا بابا دزيد زونان غبا نن يكما تمداكة دا باتا أبن دا مكفتا دي دي الله إبام لادا كسكرا دا مكيد الله يغفر ثمنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك